Service is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Talata 26 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa masana na ci gaba da yin tsokaci bayan da hukumar kididdiga ta NBS a Najeriya ta fitar da rahoton da ke cewa an samu raguwar rashin ayyukan yi musamman a yankunan karkara a kasar.
Wannan samar da aikin da NBS ke cewa ana matasa na ƙara samun aiki da sauransu. To ai ba gwamnati ce ta samar musu aiki ba. Su ne sai ga kila uwar bari ko kuma tsananin ya kai tsanani.
To yau za mu buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Kan ya kuke kallon wannan rahoto, shin an samu ƙarin ayyukan yi a yankunan da kuke a tsakanin matasa? Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Kada manta sai an saka alamar tarawa, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban wanda Ramatu Garba Baba za ta gabatar. A yau shirin ya duba wato hira ne da aka yi ta musamman da wani ɗan Najeriya da ya buɗe gidan gajiyayyu da kuma asibiti a ƙasar Jamus. Kamar fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Rundunar sojan Isra'ila ta yi ruwan bama-bamai a wuraren mayakan Hezbollah da ke yankunan kudancin birnin Beirut a yau Talata. Harin ya zo ne sa'o'i kaɗan gabanin Ghana wadda aka shirya yi tsakanin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da manyan ministocin gwamnati kan ko za a amince da yarjejeniyar tsagaita wuta don dakatar da faɗan da aka shafe sama da shekara guda ana yi. Har-haren na Isra'ila sun ratsa da gine-gine 20 da sojoji suka ce tungar ƙungiyar Hezbollah ce, inda suka gargaɗi mazauna wurin da su fice zuwa wuri mara haɗari tare da kiyaye tazara aƙalla mita 500. Wannan dai shi ne adadi mafi girma na gine-gine da rundunar sojin Isra'ila ta yi gargaɗi a ƙaurace masu a tsawon kwana guda na shirin kai hari. Birtaniya na ci gaba da kasancewa cikin shirin kota kwana bayan da mahaukaciyar guguwa ta bi ta afkawa ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum aƙalla 2 tare da kawo cikas ga zirga-zirgar kan titina da kuma jiragen ƙasa. Ambaliyar ruwa ta mamaye ɗaruruwan gidaje a Birtaniya da Wales a ranar Litinin, kuma ma'aikatan jirgin ƙasa da dama sun soke ayyuka bayan da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Bat ta afkawa Birtaniya da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da iska mai gudun mita 80 cikin sa'a guda a ƙarshen mako. An samu zubar ruwan da ya kai inci 5.1 a wasu yankuna, wanda ya sa wasu koguna suka cika makil da ya maida wasu tituna zuwa hanyar ruwa. Kasar Switzerland na ƙoƙarin ganin ta dakatar da kwararowar bakin haure daga ƙasashen babbar abokiyar hudar kasuwanci ta Tarayyar Turai a daidai lokacin da ƙaruwar ayyukan yi da tsarin kasuwancin ƙasar mai karɓa haraji ƙalilan ke mai da batun ƙaruwar jama'a al'amari mai matuƙar muhimmanci amma kuma da sarƙaƙiya. Batun ya taka rawa wajen kawo cikas a tattaunawar da aka yi a cikin 2021 don yin garan bawa ga dokokin da ke tafiyar da harkokin kasuwanci na shekara na dala biliyan 388, sannan tana barazanar sake yin hakan bayan da Brussels da Bonn suka sake tattaunawa a watan Maris da nufin kulle yarjejeniya a ƙarshen shekara. Yayin da ƙaruwar yawan mutane da ke gudun hijira ke ƙara rurrauta kiraye-kirayen, da yanke shin ƙasar Switzerland ke yi na yaƙin amincewa da ƙulla alaƙa da ƙungiyar. Switzerland na neman bullo da wata dokar kariya a cikin yarjejeniyar ƙungiyar EU da za ta ba ta damar kula da bakin haure, kamar yadda jami'an diplomasiya da 'yan majalisa suka bayyana. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Philippines sun yi ƙasan maci ga ofishin mataimakiyar shugaban ƙasa a yau Talata, inda suka gayyace ta amsa tambayoyin masu bincike bayan da ta fito fili ta yi barazanar kashe shugaban kasar da matarsa da kuma kakakin majalisar wakilai idan har aka kashe ta a wata makarkashiya da ba a bayyana ba. A jiya Litinin shugaba Ferdinand Marcos Jr. ya bayyana barazanar ta a matsayin wani shiri na aikata laifuka tare da shan alwashin yakarta tare da bin doka da oda a kasar a wani artabu da ya kunno kai tsakanin manyan shugabannin kasar biyu. Rundunar 'yan sandan kasar da sojoji sun nuna fargaba kuma nan da nan sun kara karfafa tsaron Marcos. Mai bawa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro Eduardo Anu ya ce barazanar ta shafi tsaron kasa ne.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wasu masana na ci gaba da yin tsokaci dangane da rahoton da hukumar ƙididdiga ta NBS ta fitar wanda ke nuna cewa rashin aikin yi ya ragu a Najeriya zuwa kaso 4.3 a rubu'i na biyu na shekarar 2024. Rahoton ya ƙara da cewa matasa mazauna karkara sun fi na birane samar wa kansu ayyukan yi. Sai dai rahoton ya ce matsayin rashin aikin yi tsakanin mata yana nan a inda yake, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ruqayyah Basha ta aika mana daga Abuja.
Rahoton ya ce yanzu masu aikin yi a kasar sun karu zuwa kaso 79.5 a rubu'i na biyu na shekarar 2024 daga kaso 77.3 a shekarar 2023. Rahoton na NBS ya kara da cewa rashin aikin yi a cikin biranen kasar ya ragu zuwa kaso 5.2 daga kaso 6. Kazalika rahoton ya ce rashin aikin yin ya ragu tsakanin waɗanda suke da zama a karkara zuwa kaso 2.8 daga kaso 4.3. Sai dai rahoton ya ce yawancin matasan da ke karkara sun rungumi harkar noma da kuma sauran sana'o'in dogaro da kai, abin da ya sa rashin aikin yin ya ragu sosai fiye da matasa mazauna birane da suke jiran gwamnati ta samar musu da aikin yi. Sai dai rahoton ya ce ci gaba da mayar da mata saniyar ware a guraben ayyuka ya sa matsayin su na rashin aikin yi bai motsa ba daga kaso 5.1. Nan muryoyin wasu matasa 'yan Najeriya ne da suka kammala karatun jami'a kuma suka samarwa kansu ayyukan yi.
Sunana Sharif Muhammad, na kammala makaranta a shekara 2022 a Nile University. To yanzu dai ina sana'ar noma saboda na fahimta in ka tsaya biya gwamnati ko tsaya jiran gwamnati cewa za ka samu aiki, to za ka bata lokaci ne, kuma ko ka samu aiki ma ba lalle yana kashe ma wutan da zai tara ma a gaba ba.
Sunana Mustafa Umar, na gama makaranta a shekara ta 2019. Na gama BSc Environmental Science, na zo na yi masters na a public health. Kasancewan rashin aiki da ake fama da shi a wannan ƙasa da muke ciki, mun zo mun rungumi gona, kuma dalilin wannan ya sa mai yau tractor nake tukawa, abin da bai gaza 30,000 ya sama kana iya samu a rana daya.
Kamar Kabir Sa'idu Dakata, wanda shine babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci wato Kaja, ya bayyana cewa wannan kididdiga abin farin ciki ne. Sai dai ya ce hakan baya nuna cewa gwamnati ta koma gefe ta zuba wa lamuran matasa ido kawai.
To wannan ai abin ayi maraba da shi ne. So, amma gwamnati tana da rawar takawa a wannan bangaren, shine na a tabbatar da cewar an yi duk kudura-kuduran da ya kamata a yi domin haɓaka waɗannan harkoki na dogaro da kai na matasa. Bangaren rahoton kuma da ya yi maganar cewar ana mai da mata saniyar ware, wannan abin kaico ne, wannan ya nuna cewa har yanzu akwai sauran runa a kabar.
Hassan Saddauna, ɗaya ne daga cikin masu nazartar lamuran yau da kullun, ya danganta hakan da rashin hubbasa daga bangaren gwamnati da kuma wahalar rayuwa da matasa suka tsinci kansu a ƙasar, yasa suka fara samar wa kansu mafita.
Wannan samar da aikin da NBS ke cewa ana matasa na ƙara samun aiki da sauransu, to ai ba gwamnati ce ta samar musu aiki ba, su ne sai ga kila uwar bari ko kuma tsanani ya kai tsanani, abinda da suke dogaro da shi shine takardar boko da sauransu, wanda kuma a duniyar yau duk duniyar da ta ci gaba an wuce maganan takardar boko, so gwammace su koma su kama na duke sana'ar na duke tsohon ciniki. Dan kina maganan gwamnatin tarayya ne, a gwamnatin tarayya ta kasa mana, domin ai ko da wasu suka samu aikin yin ta hanyar noma da sauransu. Gwamnatin tarayya tana ba su wani taki ne.
Yan kasar dai na ci gaba da samarwa kansu hanyoyin shigar kudade domin fuskantar yadda hawan farashin kayayyaki yake a kasar babu kakkautawa. Ruqayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayya Basha, to kan wannan batu na rahoton hukumar ta NBS zamu bude layukan mu nan da ba jima'a zuwa an jima kadan don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin an samu karuwar ayyukan yi a yankunan da kuke? Kafin nan yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti 20. Shirin za mu kunne akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Najeriya za a iya samun mata a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a kodiyaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla, wani gari bai kai ga basdansa ba, wani gari bai canja ja a suna ba, wani gari bai kai arewa hali ba,
wani garin da ake kurba manya da zalla. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban.
Sunana Dr. Kabiru Ibrahim, na fito daga karamar hukumar mulki ta Ilela da ke a cikin jihar Sokoto.
To bakonmu na yau a cikin shirin kenan. A gaba kaɗan muna ɗauke da tattaunawa mai mahimmanci a tare da Bahaushen ɗan Najeriya wanda ya kafa tarihi na buɗe wani katafaren gidan kula da tsofaffi da kuma asibiti a birnin Ham da ke ƙasar Jamus. Babban burinsa shi ne amfani da wannan wuri da ya buɗe a matsayin hanyar da zai ba wa dubban matasan Najeriya damar zuwa ƙasar ta Jamus domin samun aikin yi da rayuwa mai inganci.
Ba wai na buɗa shi don ƙashin kaina ba ne kawai, saboda na kula da irin labarin da nake ji da nake gani cewa yanzu a gida akwai matasa da dimbin yawa waɗanda suka ƙare karatu amma kuma babu aiki. To wanga wurin zai ba mutane da dama idan suka je suka koyi yaren Jamusanci damar samun aiki.
To yanzu haka akwai matasa da dama a tarayyar Najeriya da ke son amfani da wannan damar.
Hello, guten Tag. Ich heiße Aminu Muhammad Kasim, komme aus Nigeria. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin verheiratet und ich habe eine Tochter.
My name is Ahmad Imam Abdullah and stammi aus Funglish from Nigeria aus Sokoto State.
Sai dai duk da waɗannan nasarorin hakan ba wai ya zo bane ba tare da kalubale ba.
Shi duka yare aka ce zaka koya da girman ka su akwai kalubale da yawa saboda ko kare harshen da pronunciation a turanci da intonation abubuwa ne mabambanta daga kowane irin yare.
To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla, to muryar Amurka ta yi nasarar tattaunawa da Dr. Kabir Ibrahim. A nan dai ya soma ne da bayani kan dalilansa na sha'awar zuwa ƙasar Jamus karatu.
Da yake ni na yi karatun likitanci a Bulgaria, kuma tun ina ganin shekara biyu kamin muƙali nake dubawa ina bincike a ina ne mutum zai je ya yi ƙarin ilimi ya ƙware a inda ba sai ya biya kuɗi sosai ba. To sai na ga cewa Germany na ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe inda ma lokacin da kake yin karatun biyan kama ake yi wasu yan allowances haka.
To jim kaɗan da kammala karatunsa a Jamus, Basakwacin ya soma ɗaukar hankali a sakamakon buɗe wani asibiti da ya yi tare da samar da gidan kula da tsofaffi. Abinda za a iya cewa ba a saba ganin hakan ba a tsakanin 'yan Najeriya, musamman ma Hausawa.
Na farko dai wurin da ake kula da tsofaffi, kuma shi abinda ya sa ne buɗe wannan wurin, saboda na kula da irin labarin da nake ji da nake gani cewa yanzu a gida akwai matasa da ɗimbin yawa waɗanda suka ƙare karatu amma kuma babu aiki. Mun san cewa gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba. To wanga wurin zai ba mutane da dama idan suka je suka koyi yaren Jamusanci za su samu dama su zo su yi aiki. Shi kuma na biyun asibiti, amma shi wannan gaskiya sai likitoci da annan waɗanda suka ƙware gaskiya su ɗai za su yi aiki a can, ko kuma likitoci da a gida waɗanda sun yi koyi yaren Jamusanci sun ƙare, amma suna buƙatar takardu da za a ba su dama su zo nan.
Bugu da ƙari, a yayin da wasu ke neman tallafi daga gwamnati kafin su soma sana'a domin dogaro da kai irin nasa, likitan ya ce ya iya gina wa kansa komai ba tare da neman taimakon gwamnati ba.
To gaskiya ni kaɗai na tsaya da ƙafafuna waje wannan aikin, sai dai na samu mutane waɗanda sun ka cancanta suka san aikin suka kama min muka yi tari. Amma dai taimako da gwamnati babu wani taimako da gwamnati gaskiya ta bamu.
Sai dai kuma babbar damar da ya samu daga gwamnatin Jamus ita ce ta taimakawa ainun domin inganta rayuwar matasan Najeriya da dama.
Yanzu bari mu ɗau misali cewa kila muna da waɗanda suka ƙare secondary school da dama a Najeriya amma ba su da aiki, ni kuma ba su samu karatu ba. To idan za su je su karanci yaren Germany su kai B2 ake ce ma abin, waɗannan matasan za su samu admission a Germany gehen nan lafiya. Wanda ya samu admission lokacin da ya fara karatun shi wannan watan farko aƙalla za a ba shi €1,300 da zai ci abinci, kuma ina ganin a zaman mutum ɗalibi waɗannan kuɗin sun ishe shi sosai. Domin kuma waɗannan student ɗin za su taimaka mana lokacin da suke karatu su yi aiki wurinmu, su kuma gwamnatin Germany za ta biya su. Ke ga yin taimakon da mu kuma za mu samu da gare su.
Sunana Asiya Nasir Habib daga Nigeria, Katsina State. Sannan ni nasu midwife ce. Tambaya ta a gare ka da ta kabar ita ce, yanzu a matsayina na wadda nake a Katsina State kuma ina da burin son zuwa Germany domin in yi karatu, kuma ina da burin yin aiki kama a irin facility din da ka buɗe. To kamar da midami ya kamata a ce na ina da shi na tanada.
Malama Asiya Nasir Habibu, to abinda ake bukata daga gare ki shine certificate din German language zuwa level din B2. Idan kika kammala sai ayi translation din takardun ki sai a turo muna. Su kawai abin da muke bukata daga nan, kuma mu a wajen mu zamu kai takardun sai a samu miki izinin aiki a nan, sai mu tura miki, shikenan ake bukata da takardun.
Aiki da Dr. Kabiru gaskiya akwai daɗi sosai. Na farko ba damuwa ta tare da aikin, in ma baka gane abu ba zai bi a hankali har sai ka gane, ba damuwa. Abu na biyu kuma ni magana da yaren Jamusanci, idan ba mu fahimta ba baka gane ba sai a koma sai a yi da Hausa.
Ta bakin Malam Awwal Usman kenan, ɗaya daga cikin ma'aikatan da ke aiki a asibitin na Dr. Kabiru. To yanzu haka akwai tarin matasa a Najeriya da suka dukufa wajen koyon harshen Jamusanci.
Ich heiße Amin Muhammad Kasim, ich bin 27 Jahre alt, ich bin verheiratet und ich habe eine Tochter. Kamar yadda kuka ji na gabatar da kaina a yaren Jamusanci, ina tabbatar muku cewa a halin yanzu da ake ko da ba Jamushi zan iya tsaba in yi magana kuma ya fahimce ni kuma ni ma in fahimci me yake faɗi.
Hallo, guten Tag alle, ich heiße Faruk Ibrahim Lahodu und ich habe seit vielen Jahren als Operationsraum Krankenpfleger gearbeitet. Also ich wusste etwas über Deutschland und die deutsche Sprache durch den Kerngründer des Doctors Club.
Madalla, Thomas Sauraronmu, da haka ne za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Madalla a gaida Ramatu Garba Baba. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan ya kuke kallon rahoton da hukumar ƙididdiga ta NBS ta fitar, inda take cewa an samu raguwar rashin ayyukan yi a ƙasar. Shin yaya lamarin yake a yankunanku? Lambar da za ku kira ita ce 202-980-6850. To mun samu kira daga Kwantagora. Wane ne ya kallaye daga Kwantagora?
Muhammadu Lalo, kana magana da injiniya mai jiyar makeji Kwantagora, jihar Neja.
To muna jin ka, menene ra'ayinka dangane da abin da ake?
Game da aiki, mu dai nan Neja nan a yankin birni Kwantagora ba a samu ci gaba ba. Saboda yanzu Kwantagora akwai matasa masu digiri mutum ya kai 1000 ba wanda ya samu aiki da shekara 4 za ku yanzu. Dan haka mu kan Neja ba a samu ci gaba game da aka matasa su samu aiki gaskiya ba ci gaba. Mu kan Neja. Injiniya mai jiyar makeji Kwantagora.
To Madalla, mun gode injiniya. Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Ga kira mun samu daga Kaduna. Wani ya kallai?
To sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To ni wannan hukuma sai yi mamaki wani irin matakai ne suke bi wajen ganin cewa sun yi wannan bincike, wanda yana da kyau a ce kafin su fitar da wannan rahoto su shigo cikin al'umma ne su ga yadda jama'a suke rayuwa. Amma wannan rahoto kwata-kwata bai yi kama da gaskiya ba, na iyaka ma rashin aikin yi kullum ƙara ƙaruwa ma yake. Bisa ga la'akari kawai da wutar nefa, rashin wutar nefa tana haddasa rashin aikin yi ga jama'a gabaki ɗaya. Fatanmu dai a san yadda za a yi jama'a samu aikin yi, a gyara kamfanoni, a rage haraji, sannan kuma a tallafa ma masu hannu da cuni su ma su ƙara buɗe wasu abubuwa.
To mun gode Ibrahim na Kaduna. Ga wani a kan layi daga Bauchi. Wane ne ke magana daga Bauchi? Hello, na Bauchi, kana tare da mu? Muna jin ka na Bauchi. Tana kaman ya samu tangarda da to muna jin ka
daga Katsina.
To muna jin ka na Katsina.
Yawa, abinda muke magana, mu muna ganin ka matattalin arzikin kasa har yanzu dai bai a samu ci gaba, saboda mutane suna kwana da yunwa, suna wahala, wasu na asibiti, wasu na ina ganin gaskiya akwai matsala. Saboda haka muna roko a dai sake dai sake tuma su da dukai yadda aka fi kira su.
To Madalla, mun gode na Katsina. Kada manta lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Muna duba batun rahoto da hukumar ƙididdiga ta NBS ta fitar, wanda ke cewa rashin aikin yi ya ragu a Najeriya, wato da kaso 4.3% na shekarar 2024. To wane ne ya kallaye?
Mala Alasan ne daga Bombe.
To muna jin ka Mala Alasan.
Yawa. Dama batun aikin ne. Gwamnati tana da ayyukan yi wanda za ta kamata ta ba ma'aikata ma matasa wanda suka zama aiki. Yanzu sama da shekara wajen goma kusan ba a ɗauki aiki ba, ba ji ana ritaya ana mutuwa amma ba a replacing waɗannan ayyukan ba. Da sojoji ba isan mu ta yi ba, police ba isan mu ta yi ba, ma'aikatan gwamnati local government and state suka ba aikin da waɗansu mutane da suke ciki a wuri. Amma an kasa daukan yara domin a cike wannan gurbi saboda waɗansu su samu aikin yi. Ka noma ma maimakon a sayo taki a wadatar Najeriya da kada taki a samu waɗansu su shiga gona su yi noma su dan farfaɗo an rasa.
To mun gode Mala Alasan na jihar Gombe. Ga wani akan layi daga Niger, wani ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum.
Wannan likitan kashi daga Niger State.
To muna jin ka likita.
Marekala local government.
Muna jin ka.
Wato rashin aikin gara ko gari duk matsalolin da ya kawo shi wannan matsalar da yake ne shi ke sa mu talaka muna wahala. Idan Allah ya sa aka sauki na man fetur yanzu ya samu ya sauka daga talaka, talaka zai samu sauki. Amma manyan mutane su ke samun jin daɗi talaka muna cikin wahala amma ba sa ganewa haka.
Tamu gode na jihar Niger. Bari mu je Kwara, wani ya kalla yi a gurguje.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Eh, Bello Garba Dinawa kalla kalla daga nan Kwara.
To muna jin kamar Garba.
Wannan rahoton da aka yi suwa ba rahoton ne wanda annan gaskiya ba, dai idan muka duba ai rashin aiki ma rashin tsaro yayi. Ga rashin tsaro babu dama mutane ba su da dama su je gonaki su yi noma. Babu aikin yi ga mutane, ga matasa sun gama karatu amma babu aikin yi. Abin ma karuwa ya rike aikin karuwa ya ba wai cewa abin ya rabu ba gaskiya wannan.
To muna godiya. Bari mu je Bauchi a gurguje, wani ne akan layi a Bauchi?
Na anayi filin ne bisko bakin kasuwar Gambaki kamar hukumar katabun azare jihar Bauchi.
To muna jin ka Alhaji Sule. Muna magana kan batun hukumar da wato rahoto da hukumar NBS ta fitar cewa an samu karuwar ayyukan yi a Najeriya. Menene ra'ayinka a gurguje? To kamar layin Alhaji Sule daga Bauchi ya katse, kuma da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ga dukkanin waɗanda suka kira da ma waɗanda suka neme mu ba su same mu ba. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Rundunar sojan Isra'ila ta yi ruwan bama-bamai a wuraren mayakan Hezbollah da ke yankunan kudancin birnin Beirut a yau Talata. Harin ya zo ne sa'o'i kaɗan gabanin ganawar da aka shirya yi tsakanin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da manyan ministocin gwamnati kan ko za a amince da yarjejeniyar tsagaita wuta don dakatar da faɗan da aka shafe sama da shekara guda ana yi. Birtaniya na ci gaba da kasancewa cikin shirin kota kwana bayan da mahaukaciyar guguwa ta biyu ta afkawa kasar a ƙarshen makon da ya gabata, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum aƙalla biyu tare da kawo cikas ga zirga-zirgar kan titina da kuma jiragen ƙasa. Kasar Switzerland na ƙoƙarin ganin ta dakatar da kwararowar bakin hauri daga ƙasashen babbar abokiyar hulɗar kasuwanci ta Tarayyar Turai. A daidai lokacin da karuwar ayyukan yi da tsarin kasuwancin kasar bi karɓa haraji kalilan ke mai da batun karuwar jama'a al'amari mai matuƙar muhimmanci amma kuma da sarƙaƙiya.
To masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe da misalin ƙarfe 6 kenan agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 5 na safe kenan agogon Ghana. Za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan a shafinmu na X da Instagram da Facebook da ma YouTube. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita na gabatarwa da Fiona Nandudu da ta haɗa mana shirin, sai injiniyanmu ne yau ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.